Salatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin thahirin wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bayan haka, ɗan uwana, ɗaliban ilimi, maza da mata masu sauraro, ina mana gaisuwar addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wadda ya sake hukunta zamanmu a yau Alhamis don ci gaba da karatunmu na littafin Ahlari, littafi wallafar babban malamin Malikiya, masanin lugha da fiqhun musulunci, Imam Abdurrahman Al-Akhbari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. A karatun da ya gabata wancan sati, mun tsaya a kan gabar da malam ya yi karatu a kan najasa da hukuncin wanda ya tuna ta a cikin sallah. Mun tattauna wannan mas'ala kuma insha Allah ta'ala an fahimce ta. Yau da izinin Allah za mu tashi a kan fara'idul wudu. Malam ya yi sabon fasali, faslun, wato fasali. Fasali yana rabe mana tsakanin mas'ala da ta shuɗe da mas'ala mai shigowa. Shine malamanmu na zaure sukan ce rabewa tsakanin karatun jiya da na yau. Kuma fasali da babi da mabahafi uslubi ne mai kyau a karatu, wanda yake sabunta nishadi, kamar yadda uslubi ne na Alkur'ani sura ta kare a bismillah a shiga wata, inda Allah ya ga dama sai ya sanya Alkur'ani gaba ɗayansa ya dama tun daga farkonsa har ƙarshensa babu wata sura a tsakani. Inda an yi shi aka kuwa da ya yi gundura, da ya gagari haddacewa, da ya gagari kiyayewa. Amma wannan surar tana sabunta nishadi, sai ya zama kowace kuma da irin salon da take zuwa da shi, to wannan yana sabunta nishadi. To haka shi ma karatu, inda an ga dama tun da duka karatu ne akan abin da ya shafi hukunce-hukunce, da sai a yi ta yi kawai, ba sai an raba ba. Amma rabawan yana da manufofi da yawa. Daga cikin manufofi shi ne asalin ma'anar rabawa, shine bambanta mas'alolin da suka bambanta. Sannan kuma hikima ta biyu shine wannan da muke magana a kai, shine sabunta nishadi. Faslul rarrabewa fara'idul wudu'i sab'atu. Malam yace farillan alwala guda bakwai ne. Sai yace anniyatu, niyya na ɗaya ke. Niyya yana nufin ƙuduri da nufin aikata aiki. Wannan ƙuduri da nufi ana samun sa ne a zuciya. Niyya tana kore abubuwa guda uku, tana kore mantuwa, tana kore kuskure, tana kore tilastawa. Duk wanda ya yi niyyar abu, to abinda niyyarsa take nufi shine ba ya manta ba ne ya aikata wannan aikin, ba kuskure ya yi ba ya aikata wannan aikin, ba tilasta shi aka yi ba ya aikata wannan aiki. Shi yasa duk wanda aiki ya faru daga gare shi da ɗayan waɗannan halayen guda uku, to aikinsa shari'a ba za ta yi la'akari da shi ba. Inna lada ne ba zai samu ladan ba, idan na zunubi ne ba zai samu zunubin ba. Duk abin da mutum ya aikata shi da mantuwa, ko duk abin da ya aikata shi da kuskure, ko duk abin da ya aikata shi bisa tiras, saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati al-khata'u wan-nisyan wa mastukrihu alai, an dauke wa al'ummata al-khata'u kuskure, wan-nisyanu da mantuwa, wa mastukrihu alaihi da abinda aka tilasta su akai. Waɗannan abubuwa guda uku an ɗauke musu. An ɗauke me? An ɗauke zunubinsu. Amma idan ya zo da ɓarna za ka biya. Idan kai ɓarna da mantuwa, ko kai ɓarna da kuskure, ko aka tilasta ka har ya kai ga kai ɓarna, to za ka biya. Wal khata'u al-ikrah wa an-nisyan asqatahu ma'budun ar-rahman, lakin ma'al itlaf yathbutu al-badal wa yantafi at-ta'simu anhu wa az-zalal. Malam Sa'di rahimahullahu ta'ala yace al khata'u an-nisyan والنسيان والإكراه ده كسكري ده منتوى ده تلستاوى أسقطه معبودنا الرحمن وده مكي بوتاوى وبنجي من رحمة يا سرير ده ودنا أكام باوى لكن مع الإتلاف سيدي إذن حكا يفعل تالد برنا يثبت البدل. So mutum zai maye gurbin abin da ya barna. Shi yasa da a ce da kuskure, kai ma'aikaci ne na asibiti, da kuskure sai ka kashe wani wajen kuskuren yin magani, ko kuma ciwo ya dadu, ko kuma kai kuskure har yi sanadin rabuwa da wata gaba, ko kuma ka manta wajen bashi magani sai ka yi mantuwa, ko ka ba shi maganin da ba shi ya kamata ka ba shi ba cikin mantuwa, ko kuma ba ka ba shi ba a lokacin da ya kamata ka ba shi, sai wani abu ya faru. To za a ce wannan tun da mantuwa ne ko kuskure, wannan za a ce maimakon a ce kana da zunubi akan abin da ya same shi, za a ce ba zunubi, sai dai kuma za ka biya. In rai ya tafi za ka biya diya, idan gaba ce ta tafi za ka biya diyarta, wannan makamancin haka. An gane ko? Al-muhim mas'alar mutaniya ce. To idan aka samu waɗannan a mutum mai aiki babu ɗayan halayen nan guda uku, to shi ne akwai niyya tare da shi. Matukar ba manta akai ba, ba kuskure kai ba, ba tilasta ka akai ba, kenan zaba kai shi ne al-ikhtiyar, zaba zabinka ne yin hakan nan. To matukar ya zama zabinka, yardarka, nufinka, kudurinka, wannan shi ake cewa niyya. Babu wani abu niyya akan harshe. Mutum ya ce ya ɗaura niyyar kaza akan harshe, babu wannan abin da aka samu ma, wanda aikin da aka samu ake furta aikata shi lokacin fara shi, kamar aikin hajji ko umra, ko kuma lokacin yankan layya ko hadaya, waɗannan duka shari'a ta zo da ambaton wannan aikin yayin fara shi. Mai hajji zai ce labbaika hajjan, mai umra zai ce labbaika umratan, mai layyaha zai ce allahumma hadha minka wa laka anni ko wa an ahli baiti, mai hadaya ma haka allahumma hadha minka wa laka taqabbal minni ko hadha anni ko na makamancin haka. To wannan shin niyya ne ko shi ba niyya ba ne? Za mu ce masa wannan ba shi ne niyya ba. Shi ya sa ma a aikin hajji da umra ba a kira faɗan haka niyya ba, ba a yi masa suna niyya ba, sai aka masa suna at-tahlil. At-tahlil kamar yadda Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ya ce, mun bi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa minna man ahalla bil umrati wa minna man ahalla bil hajji wa minna man ahalla bil hajji wal umra. Mun bi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin mu akwai wanda yayi wato tahlili da umra, akwai wanda yayi tahlili da hajji, akwai wanda yayi tahlili da hajji da umra. Al-muhim kun ga sai aka kira suna abun tahlili, bai ce wa minna man nawa man nawa al-umra wa minna man nawa al-umra, saboda ita asalin niyya abu ne da yake zuciya. To kafin mai tahlili ya yi tahlili sai da ya yi niyya. Mu kan ba can daga nan a rediyo ake cewa maniyyata aikin haji ba, yawwa maniyyata aikin haji kenan. Wannan niyyar tun kafin ma a zo maganar furuci dama da faita. Me ya kai ka Makka? Hato me ya kai ka wanka da ɗaura zani da mayafi har ka shiga mota? Duba bu niyya sai lokacin da zaka ce labbaika hajji, sai lokacin kai niyya, haka kenan ba shine niyya ba. To haka lahiyar ma abinda zaka furuta din nan ba sunan sa niyya ba. To ba ka sayo dabbar ba ko ka kiwata ta, wala Allah tun kafin lahiyar kana cewa wannan da ita zan yi lahiya. To da kace wannan da ita zaka yi lahiya shine niyyar ka? Ba shine niyyar ka ba. Lokacin da kace wannan da ita zan yi lahiya ma sai bayan ka yi niyya ka faɗa. Da haka wannan furucin ba shine niyyar ka ba. Kenan za mu fahimci babu wata ibada cikin ibadu waɗanda wacce aka sharɗanta furta niyya, ba ma sharɗantawa ba, furta niyya ma bid'a ce. Furta niyya bid'a ce, ba a samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallama in zai yi ibada yana furta niyya ba. Duk wanda ka ji na cewa nawaitu ada'a salati dhuhri arba'a raka'ati wana makamancin haka, to wannan ko jahilci ko bid'a. To sai a nusar da shi, a karantar da shi cewa ba a kudura, ai ba a furta niyya, kudura ta ake. Sannan mutane suna samun matsaloli game da niyyar nan. Sai mutum ya ce maka, malam to yanzu idan azumi ya kama kullum, idan azumin Ramadan ya yi kullum ne mutum zai yi niyyar azumi ko kuma zai iya yi niyyar gaba ɗaya? Ko kuma mutum ya ce sallar ashiya ko wace raka'a biyu sai mutum ya yi niyya? Duka waɗannan tambayoyi tambayoyi ne na wanda bai fahimci mai niyya ba. A lokacin da aka ce watan Ramadan ya kama, kai ne ka sani a Ramadan? Abinda aka ce saura sati ɗaya Ramadan, saura kwana biyar, saura kwana huɗu, saura kwana uku, saura kwana biyu, gobe za a fara Ramadan, kai me ya fahimta? Ramadan ɗin nan wani wata ne wadda ake azumtarsa gaba ɗaya. A matsayinka na musulmi baligi mai hankali, ka san cewa goben nan an sanar da ganin wata, an ga wata, goben nan za a tashi azumin Ramadan, azumin wannan watan da ake yinsa gaba ɗaya na azumi. Tunda ka san wannan kuma ka labarta wa zuciyarka cewa za ka yi, ka yarda, ka zaɓa cewa za ka yi, to me ya rage aniya ba abun da ya rage aniya bambancin ka da wannan wanda yaje kwanta yayi bacci bai san an ga wata ba bambancin ku kadai shine sani don haka kai sanadin sani niyyar ka ta tabbata shi kuma sanadin rashin sani niyyar sa ba ta tabbata ba kai da ka san gobe za a tashi azumi wannan yasa sai niyyar ka ta tabbata ka gama yanke hukunci to gobe za ka fara azumi ba gobe za ka yi azumi gobe za a fara azumi ba haka ake faɗa ba alamar cewa zuciyarka ta yarda maka azumin wata guda ne shi kuma da bai sani ba ya kwanta yana bacci bai yanke hukunci cewa gobe zuciyarsa ba ta yanke masa hukunci cewa gobe zai yi azumi ba jama'a mun fahimta to wannan shine bambancin tunda ko haka ne ko shi ita niyya wata abaci da ake bukatar da wajen bawa ya zamcewa ya kudurata ya yarda wa kansa zai yi wannan aiki in yarda wa kansa zai yi wannan aiki akan yadda wannan aikin yake akan yadda ya kudura yadda aikin yake akan haka aikin zai ci dan haka wanda ya san cewa wata guda ake azumi kuma ya kudura wannan wata guda din to da an fara wannan azumin to shikenan azumin wata guda ne ya kudura da a ce zai kwanta bacci ko kuma zai shiga wani yanayi na zawalul aql kamar a ce an mashi allura ta ɗebe shi bacci ko baya cikin hayyacinsa tun kafin faduwar rana har rana ta fadi har ma alfijir yake to na washe gari sai sallar asuba sai ya farka kaga rabansa da ya samu kansa tun kafin rana ta fadi jiya to idan ya farka ya ji cewa zai iya azumi zai ci gaba da azuminsa na jiya ya kare ya shiga na yau saboda niyyarsa ta farko wata dama ya san zai wata dama ya kudura zai da haka yanzu rashin farkawarsa da daddare da ranar jiya da ranar yau kawai ya samu amma daren bai same shi ba wannan ba zai cutar da azuminsa ba in dai zai iya sai ya ci gaba ba za a ce ba shi da niyya ba saboda niyyarsa ta wata guda ne Allahumma illa sai dai idan niyya wani abu ya yanka ta idan wani abu ya yanka ta to nan sai an sake kudura ta kamar mace ta kudura aniyar azumin wata guda kwatsam ba zato ba tsammani sai jini ya zo mata ya raba niyyarta yayi mata kwana uku da yayi mata kwana uku sai ya dauke in ya dauke to sai ta kudura a ranta cewa gobe za ta tashi da azumi kuma ta san cewa ta tashi da azumi goben nan jibi ma akwai gata ma akwai har ƙarshen Ramadan shikenan wannan kudurawan yayi mata amma da sai ta saki sabon kudurawa yadda za mu gane wajibcin sake sabon kudurawarta shine a lokacin da jini ya dauke mata bata sani ba ta kwanta tana bacci da daddare sai jini ya dauke bata tashi fahimtar jini ya dauke mata ba sai da gari ya waye na rana ta gaba to tunda bata kudura aniyar za ta tashi da azumi ba saboda bata san me bata san jini ya dauke ba to yanzu ta waye gari ba da niyyar azumi ba dan haka wannan azumin ba zai yi mata ba a wannan ranar saboda rashin niyya kun san ai abun yadda yake ba to haka ita niyya take hadisi ya tabbata ingantacciya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innamal a'malu binniyati ayyuka gaba daya ana la'akari da niyoyi ne wa innama likulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum yana da abin da yayi niyya shi ake la'akari wannan niyya sharadi ce daga cikin sharuɗa na
kowace ibada. Dukkan wata ibada da za a yi don bauta wa Allah madaukakin sarki, to ana shartanta mata niyya. Sai dai wasu malamai sun kasa ibada kashi biyu, sun ce akwai ibada mahdha, akwai ibada ghairu mahdha. Ibada mahdha ita ce ibada ghairu maqulatul ma'na, ibada ghairu mahdha ita ce ibada maqulatul ma'na. Bambancin su shine akwai ibada tsantsa wacce hankali baya iya riskar wato hikimar da ke cikinta, hankali baya iya riskan illa da ta sa aka shar'anta ta. Misalin a ce sallah, in sallah hankali ba zai iya riskar, hankalinka ba zai iya riskan me yasa Allah ya ce kai sallah ba, hankali ba zai iya riskan me yasa Allah ya ce mai azumi ba. Za mu yi risko hikimomi, za a iya lissafo hikimomi kowa gwargwadon irin ilimin da Allah ya masa. Babu abin da Allah ya shar'anta face akwai hikima a cikinsa. Wani zai iya fitar da hikima ɗaya, wani biyu, wani uku, wani sai ya fitar da hamsin, wani ɗari. Mutane sun bambanta wajen ƙudura, wajen samun ikon iya zaƙulo hikima cikin shari'o'in Allah. To amma shin hankalinmu zai iya gane wannan abun ne? Na tuna ka taɓa shi da. Shin hankalinmu zai iya gano mana me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu mu yi sallah? Me yasa Allah ya samu mu yi azumi? To ku duba. Amma idan ka duba ɓangaren misalin kawar da najasa, najasa ta taɓa tufafinka kamar da muka karatu wancan satin. Allah ya umarce mu da kawar da najasa, ma'ana shari'ar musulunci ta umarce mu da kawar da najasa. To kamar da Allah ta faɗa, thiyabaka fatahhir. To yayin da mutum ya zo kawar da najasa, shin wannan kawar da najasan hankalinmu zai iya fahimtan me ake nufi da mu? Abin da ake nufi shine wannan abin da ya samu tufarka a ce babu shi, shine kawai abin da ake bukata a wajenka. Da haka kawar da najasa a jikin tufafi ko a jikin gangar jiki ko a wurin sallah, wannan abu ne da ka san illar ka hisa, ka san me yasa aka wannan abun kazanta ne ka kawar da shi. Bukata shine a ce babu shi, kawai shi kenan. Kamar biyan bashi, ana binka bashi, biyan bashi ka san illar da ke cikin biyan bashi, ma'ana sababin da yasa aka umarce ka da biyan bashi shine ka sauke wannan nauyin a kanka, shikenan ka biya kuma sauki nauyi ya sauka. Ire-iren waɗannan umarni na shari'a su ma suna bukatan niyya. To shine abin da yasa malamai suka raba ibadar gida biyu, suka ce a ibadar da ba ma hankalinmu baya iya gano me yasa Allah ya saka mu, to ita dole sai da niyya. Idan ka yi ta ba niyya ba ta yi ba, kamar sallah, kamar azumi, waɗansu an yi saɓani a kai, kamar zakka an yi saɓani a kai, amma ita ma dai duka haɗa, har alwala duka su ma an yi saɓani, amma duka haɗa ɓangaren mai ɓangaren ibada wacce ba za mu iya gano hakikanin dalilin da yasa aka ce mai haka ba. Domin ka ɗauki zakka taimakon talakawa ne, to in ka duba kuma me yasa aka ce in sun kai kaza, in ba su kai kaza ba babu, in sun kai kaza akwai, kuma kaza za a cire kowanne, kuma sai aka bambanta an amfanin gona ne shi kuma kaza, in ka dabbobi ne su kuma kaza. Kananan dabbobi idan sun kai 40, idan shanu ne in sun kai 30, raƙuma ne 5, haka. Me yasa shari'a ta yi wannan kaso-kason? Ba a ce kawai duk wanda yake da kuɗi ya yi zakka ba. To don haka sai ya zam shari'a ta shigo da waɗansu abubuwan da hankalinka ba zai iya gano me yasa to abin ya zama haka bai zama kaza ba. Ita ma alwalar aka ce ka wanke hannu, sai aka ce ka tsaya iya wuri kaza, ka wanke kafa ka tsaya ya wuri kaza kai sau kaza ka shafa kanka kai ka dawo ka shafa kunnuwanka to sai ka ci to inda an barka mai wa ko dan surun wankewa a wurinka ba kuma ba su aka ce ka wanke ba to sai kaga cewa an saka wadansu abubuwa da ba za ka iya gano me yasa aka saka yin haka to duk ibadar da gano hakikanin dalilinta ko hakikanin illarta ko abin da yasa aka saka yin ta yafi karfinka to wannan ibada ba ta yi wasu da niyya shi yasa sallah sai da niyya wankan janaba sai da niyya hatta wanke gaba sanadin mazi shi ma sai da niyya inda aka ce a wanke gaban gaba ɗayan sa ga yadda mazin ya fita fa can ne tsolon in ka wanke ba shikenan ba amma sai aka ce ka wanke gaban gaba ɗayan sa kaga nan ma abun ya wuce mai ya wuce tunaninka to sai da niyya to duk ibada wacce ta wuce tunaninka to sai da niyya take yiwuwa daga ciki akwai alwala shi yasa malam ya kawo niyya ɗaya daga cikin farallan alwala amma waɗancan ibada da muka ambata kamar kawar da najasa kamar biyan bashi wannan ba sai da niyya ba sai da niyya ba saboda me saboda su ai bukatar kenan da ake bukata wai da a ce rigarka akwai najasa sai ka lankaye ta a waje sai aka kwantsama ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya wanke tatatas ka zo ka samu riga ta wanku sukal ruwan sama ya wanke ma ita don Allah da niyyar ka yi wannan aikin ba da niyyar ka yi wannan aikin ba amma najasar da ke jiki ta wanku ko bata wanku ba ta wanku saboda ba bukatar niyya bukata shine a kawar da ita kuma an kawar ko ba kai ne ka kawar da ko me ya kawar da ita ta tafi shikenan shine bukatar dama ba bukatar niyya ko bashi wani yana bin ka bashi yana zancen a wani wuri sai wani ya ji sai ya cire ya ce na biya masa kai ko ba kana ana nan kwana da kwanaki kwana da kwanaki kwana da kwanaki shi wanda ya biya ma bai ce ya biya maka ba shi wanda aka biya bai je ya ce maka an biya ba har tsawon lokaci shin wannan bashin da aka biya din daga ran da aka biya maka ya fada akan ka ko bai fadu ba sai ka daura niyya an fahimta yawa to waɗannan haka in kun duba za ku ga cewa lallai yana da kyau da malamai suka yi wannan nazari suka bambanta tsakanin ibadu din to amma ita kanta ibada wacce ake iya gano bukatar da ke cikinta ba ta bukatar niyya to itan ma fa idan an mata niyyar kuma tana ƙara kyau ta yadda duk wanda ya wanke najasa da niyyar ya wanke najasa Allah ne ya saka shi to najasa za ta tafi kuma zai samu lada amma wanda najasa ta tafi ba tare da niyya ba ta tafi amma ba lada duk wanda ya biya bashi da nufin ya cika alƙawari kuma ya bi umarnin Allah madaukakin sarki da ya hani da wasa da dukiyar mutane ba da haƙƙi ba ya bi umarnin manzon Allah sallama da ya kira zuwa ga ainihin wato mai da haƙƙoƙi da haka bisa la'akari da wannan sai ya biya bashi haƙƙi ya sauka a kansa sannan kuma yana da ladan niyyarsa to kun ga irin wannan ibadar ita kuma ashe ba wai ba ta bukatar niyya bane tana bukatar niyya sai dai niyya ba dole bace amma tana bukatar niyya wajen samun lada duk wanda ta yiwu a gare shi ba da niyyarsa ba to za ta yiwu amma ba shi da lada amma ita wannan wacce muke karatu a kai ibada zalla to ita ma ba ta ma yiwuwa din duk wanda yayi alwala ba da niyya ba ta yiwu ba duk wanda yayi wankan janaba ba da niyya ba ta yiwu ba yana tafiya a mashin nan sa kawai sai aka saki ruwan sama ruwan sama shirki ya jika shi ko akai sa'a ba shi da hula cikin sa jirin da ya dawo gida zo cire kaya ya ga illahirin jikinsa ba ya da ruwa bai ratsa ba ya ce shikenan ma na huta dama ina da janaba baka huta ba sai ka yi wankan janaba saboda baka da niyya amma da ace da ruwa ya sako sai ya cire hular sai ya ce yauwa dama ina da janaba ruwa ya masa tsinannan duka shi kuma da nufin cewa wannan jikan ruwan yana wankan janaba ne me zai hana idan masa wanka ba abin da zai hana idan masa wanka saboda dama malamai suka ce sharuɗan wanka sharuɗan wanka ko farillan wanka dama nawa ne dama kwaya hudu ne da niyya ne da me kuma da gama jiki da ruwa da me kuma da addalku cuccudawa da alfauru ayi a gama da wuri akwai ruwan sama kammalawa da wuri ne in mutum yayi haka yayi wankan janaba to ku gane muhimmancin niyya to da a ce mutum zai zo shi dauki buta da nufin zai yi kwaskwarima ya zo yana kwaskwariman nan sai ya kuskure saboda sabo sai yake bin gaban alwala sai da ya zo shafa kunnuwa sai ya tuna a shefa shi zai yi kwaskwarima alwala a sheke zai ci to shikenan rin karasa ta a matsayin alwala ta yi ba ta yi ba saboda ai niyyar shi kwaskwarima ne ba alwala ba to sai ya dawo in alwala da yake so ya dauko daga farko da nufin alwala ba da nufin kwaskwarima ba jama'a an gane so wannan shine bambanci tsakanin niyya da kuma me da kuma rashin niyya kuma ita niyya da kuke gananta har yanzu a ibada niyya iri biyu ne akwai niyyar aikin ita ce wacce malam yake nufi niyyar wannan aikin ita wannan niyya a aiki tana bambanta shi da wani aiki irinsa wadda ba shi ba misali yanzu da muka bambanta alwala da kwaskwarima dukan ruwa da wankan janaba sallar azhar da sallar la'asar ita niyyar aiki ita ce take bambanta aiki da kuma wani aikin irinsa wanda ba shi ba da zaran tunda azhar raka'a hudu ce karatu a sirrance la'asar raka'a hudu ce karatu a sirrance to da zaran ka zo yin azhar sai kai sai ya zamcewa sai kai niyyar azhar to yanzu aikinka da kake irin na la'asar ne amma abin da yake ranka shi ya bambanta da la'asar idan ka zo wankan janaba irinsa ake yi a wankan juma'a to abin da yake ranka shine zai bambanta wannan wankan naka da wankan juma'a wanda mai gani ba lalle ne ya iya bambanta maka ba amma abin da yake ranka shi zai raba maka don haka niyya ta aiki ita ce niyyar da ke raba tsakanin ayyuka makamanta juna sannan niyya ta biyu wannan niyyatul amal kenan niyya ta biyu niyyatul ma'muli lahu niyyar wanda za a yi aikin don shi to shi kuma ba nan ne mahallin tattaunawa sau niyyar wanda za a yi aikin don shi shine wa Allah wannan ana ce masa me ikhlasi yi don Allah to wannan kuma ba a nan ne mahallin bayani akan sa ba almuhim sai ya zama dukkan wani aiki da mutum zai yi niyya yana bukatan waɗannan niyoyi guda biyu niyyar za ta bambance aikin da wani da kuma niyyar wanda zai yi aikin domin sa shine Allah domin ko kai niyyar da za ta bambance aikin da wani sai kuma ka nufi wani Allah kai asara aiki an fahimta ko ko kuma ka nufi Allah amma ba da niyyar wannan aikin ba to nan ma aikin ba lallai yayyu ba sai dai idan ka nufi Allah sai ka fara aikin kana cikin aikin sai ka canza niyyar sai ya kasance niyyar da ka fara aikin da ka fara ya fi niyyar da ka kulla daga baya girma to wannan da ya shiga An gane? Zai yi mutum yana wankan janaba ranar Juma'a, yana wankan janaba, yana cikin yin wanka sai ya tuna ashe ya yi wankan janabar. Zai yi wuya mai da shi wankan Juma'a yana cikin yi ba sai ya sake ba? Zai yi. Mutumin da yake sallar azahar ya yi raka'a ɗaya ya taso yana ta biyu sai ya tuna ashe ya yi azahar ɗin, zai yiwu ya mayar da ita nafila ba tare da ya sake ta ba? Zai yiwu. Don ku gane muhimmancin ikhlasi, ashe aikin da mutum ya fara shi don Allah, inda don Allah ya fare shi, to ya fi ƙarfi sama da aikin da mutum ya fare shi da niyyar aiki kuma ba da niyyar Allah ya nufa ba. Wannan kan aiki rushewa yake. Amma idan mutum ya fara aiki don Allah, to yana iya canza niyya a cikinsa, sai dai kawai sharɗin da malamai suka sa bisa la'akari da ka'idojin musulunci da musulunci yake, shi ne ya zamana niyyarsa ta biyu ba ta kai niyyarsa ta farko girma ba. An fahimta insha Allah. Da yana azumin Ramadan, yana ramukan Ramadan, sai da ya kai azahar, da ya zauna ya yi lissafi, sai gano ashe ya gama biyar Ramadan kan gaba ɗaya, ya gama biya tas, ba abin da ya rage mara, aka yi dace kuma litinin ci, sai ce to ba komai, na mai da shi na litinin. Zai yiwu? Zai yiwu. Saboda Ramadan ya fi litinin girma, da haka zai iya niyyar Ramadan za ta iya juyawa ta koma nafila. To wannan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wasu suka dawo da aikinsu, suka canza abin niyyarsu ko harama su ta hajji ta dawo umra, an zo an yi tawafi, an yi safa da marwa, an kammala safa da marwa, waɗansu sun ɗauko hajji, waɗansu sun ɗauko hajji da umra, ko sun ɗauko umra, sai ya ce dukkan wanda bai taho da abin hadayarsa daga Madina ba, ko ba a shigo masa da abin hadaya Makka ba, to ya je ya aski ya mayar da aikinsa nan ya dama umra. Da ya ɗauko hajji, sai dai zo har ya fara aiki, har ya yi tawafi, ya yi sa'ayi, sai aka ce ya aski ya mayar shi umra. An gane ko? Ko ya ɗauko hajji da umra, sai aka ce ya mayar shi umra zalla, duka dai umra ƙasa take. Don haka ana iya juya niyyar aiki matuƙar an fare shi saboda Allah, amma duk ƙarfin niyyar mutum akan aiki matuƙar bai fare shi saboda Allah ba, to aikinsa yana rushewa. Abu na biyu, addalku, na ghaslul wajhi, ko ghaslul wajhi, wanke fiska. Fiska tana farawa ne daga mahudar gashi na asali, wato na mafi yawan mutane, matsalar gashin kai na mafi yawan mutane, tsawonta yana farawa har zuwa haɓa matsalar gemu, wannan sunansa fiska. Amma banda ciki, cikin haɓa da wuya, baya fiska wannan. Sannan faɗinta yana kamawa tun daga gindin kunne zuwa gindin kunne. Idan aka ce matsalar gashi na asali ko na mafi yawan mutane, an faɗi haka ne saboda a cire maka al'agammu. Al'agammu shi ne wanda ya gashi ya masa gammu, shi ne wanda gashi ya tsiromar har goshi, ko waɗanda gashi har goshi, to shi wannan ba yadda gashin yake nan ne farkon fiska ba sai ya koma yadda gashin sauran mutane yake ta nan zai fara wanke fiskar sa sannan kuma an cire al-aslau mai sanko shi kuma shine wanda wato gashin sa ya sare ya tafi can wajen tsakiyar kai daga nan ya fara to shi ko ba za a ce daga nan fiska ta fara ba eh eh waimta to haka shi kuma sai ya zo shi ma daidai yadda dai gashin asalin mutane yake to shi ma mai sanko daga nan zai fara wanke fiska har zuwa haba haban nan habar maza kala uku ce haba ba wani abu ne mai zurfi ba kawai ba ku gano bane yawa akwai habar mara gemu al-amrad akwai kuma habar mai gemu amma mai sauki al-lihya al-khafifa gemu mai sauki mai sauki mai sharashara sharasharan sa shine a hango habar eh da an gano ka kawai za a ganta gata nan a fili gemunka ya da matsi na tsabu za a gano ta to wannan ya zama lihya kafifa sannan sai kuma habar wanda yake da gemu mai duhu ta ce lihya kafifa gemu wanda yake mai duhu shi kuma duk kallar da aka ma ba za a iya gano fatar habar ka ba to waɗannan mutane guda uku da na farko al-amrad wato abin da yasa na ce uku ba na hudu saboda malamai tunda suke magana ba sa magana akan mai dandatsa saboda ba su san shi ba namiji kawai ya zama ya askewa yayi ha malamai a babu san wannan dancan ba su abin da suka sani kawai annabi ya hana askewa da haka ba sa karatun su yace su yi maka su sako cikin mai aske gemu daga cikin waɗanda suke la'akari da shi abin da suka sani shine akwai wanda yake amradi haba sabata gemu shi kuma haka yake akwai wanda kuma haba sa tana gemu amma ga sunan suntuwa akwai wanda kuma haba tana gemu cikakken gemu mutum na farko da na biyu wato wanda baya gemu da na biyu wanda gemun sa yake mai sauki wato ana ganin habarsa hukuncin su daya a wanke fiska wanda bai da gemu ana ganin habar ai to tunda ana ganin ta tana cikin fiska wanda gemun sa yake kadan shima ana ganin habar to shima habar tana cikin fiska duka in sun zo wanke fiska sai ruwa ya taba wannan habar fatar habar dole ne shi kuma wanda yake da gemu mai duhu to shi kuma gemunsa ya zama fiskarsa duk lokacin da ya zo wanke fiska to gemunsa ma fiska ne ba a tilasta masa sai ruwa ya shiga har cikin ya iso haba ba ba a tilasta masa wannan ba kuma in yana da gemu mai duhu ya cika yawan shigar da ruwa cikin sau biyar a rana to ba zai ji daɗin gemun ba kisa shari'a ma ta sauwake masa idan ya tafi da ruwa ba sai ruwa ya ratsa cikin gemunsa ba amma ya tabbatar da cewa ruwa ya wanke gemunsa har in ya je cibiya ma yajibu ghaslu man sadala min al-lihyati duk abin da yayi kasa na gemu to wajibi ne a wanke shi a lokacin wanke fiska sunansa fiska in gemunsa yana cibiya ma fiska ne haka in ya wanko fiskarsa sai ya danki gemunsa da wannan ruwa sai ya ja har yadda gemun yake in ya sake wankewa ma sai ya danka sai ya shafa wa wannan gemun nasa amma takhlil shine me tsefewa ake cewa ko a Hausa duk da tsefewa haka dai kawai ake fada muka haƙura muke faɗan haka shi yasa rawu suke tsamanin tsafiya shine a kama ita haka ai ta fisga shine tsafiya ba shine ba ake ba shi ake nufi da takhlil ba takhlil shine ratsar da ruwa shine a sa ruwa ya ratsa shine takhlil a tsakanin gashi ya shige ya shiga har sai ya iso gindin gashi shine takhlil dan haka wanda zai yi takhlili wato wanda zai sa ruwa ya ratsa to shine wanda zai danki ruwan sai ya mai sai ya zuba shi ta yadda zai malala a cikin gashi amma wannan a wanka ne yake wajibi amma a alwala baya zama wajibi an fahimta wannan kuma za ku gane hikimar shari'a yadda ta sauƙaƙe wa mai alwala maimakon duk sau biyar ya dinga ratsa ruwa a cikin gashinsa yanzu ka kaddara mace ya ce kullun gashin kanta sau biyar za ta jiƙa shi ai ba za ta kwantu ba to gemunka mai yawan nan a ce kullun sau biyar za ka jiƙa shi wace dabara za ka masa ya zauna lafiya to shi ne shari'a sai ta sauƙaƙe maka wato jiƙa shin nan sau biyar na nufin ruwa ya ratsa shi sau biyar sai dai in wanka ne ya kama ka to wannan dole sai ruwa ya ratsa shi to yanzu ba muna magana gemu muna magana fiska ne gemu ya shigo ciki ne saboda shi ma fiska ne to wannan kenan tsawon fiska faɗin fiska kuma gindin kunne zuwa gindin kunne to nan kuma za ka ɗauka kenan zagayen fiskar gaba ɗaya tunda an baka tsawo an baka faɗi to zai zamana cewa ba wani abin da ya rage kuma yanzu a fiska tun daga goshi har zuwa gindin kunnuwa har zuwa muƙamuƙai kuma tudu suna cikin fiska dukkansu to haka mutum zai wanke kuma ya tashi wankewa zai ɗebi ruwa ne ya shafa da hannunsa ya tabbatar da cewa wannan ruwan danshin ruwan ya bi ko ina na wuraren da muka ambata ɗin nan har ma ya sa yatsunsa tsakanin hancinsa wannan nufin gefen hancinsa da gindin hancinsa wuraren da suke suna ɗan lunguna ta yadda zai tabbatar da cewa ruwa ya ratsa wanda yake da leɓen baki mai ɗan girma wanda ya ɗan tankwara musamman na ƙasan to shi ma sai ya sa ta ƙasan ainihin wato hannunsa ta ƙasan leɓen saboda ruwa ya bi ta wajen saboda in ya shafa haka ya rabu da shi to zai iya yiwuwa gindin leɓen ta ƙasa ruwan ba zai shiga ba mutum da ya tabbatar da cewa ya wanke fiskarsa sannan abu na uku ghaslul yadaini ila almirfaqaini wanke hannaye zuwa tsugurgumai guda biyu wato gwiwar hannu biyu wanke hannu ma yana da wala biyu bayan fiska za a wanke hannu zuwa gwiwar hannu wato ita ce tsugurguma ita ce gaba da ta raba tsakanin tsintsiyar hannu da kuma dantse ita ake cewa tsugurguma sai dai abinda malamai suke cewa shin tsugurguma tana shiga wato abinan tsugurguma tana shiga cikin wankewa ko ba ta shiga cikin wankewa saboda cikin alqur'ani Allah ta'ala ce wa aydiyakum ilal marafiqi da hannayenku ilal marafiqi zuwa tsugurgumai to da aka ce ila shin wannan magana ta tsaya ne da an je tsugurguma shikenan ko kuma tsugurguma sai ta shiga ciki to bayan zantuka da malamai suka tayi shi kansa akan lafazin ila din don mu takaitawa kanmu aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai nuna mana me Allah yake nufi hadisi ya tabbata ingantacce hadisin Abu Huraira yana cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatawaddo naga manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi yana alwala wa kana yudiru alma'a ala mirfaqaihi ya kasance yana wato kewayar da ruwa akan tsugurgumensa wannan ya nuna cewa kenan tsugurgumai gwiwar hannu suna shiga cikin wankewa wato yana tsinduma su a wankewa yayin da yazo wankewa kenan sai ya wuce sun shiga cikin abin da za a wanke haka mai alwala ya kamata ya kyautata alwalar sa ya tabbatar da cewa idan yazo wankewa waɗannan gabban sun shiga cikin abin da aka wanke iyakar wankin sai zama ya haura wannan gwiwar hannun wannan shine ya dace da sunna amma in yazo daidai wurin kawai idan za ka ga wasu suna yi in yi haka ya haka kawai fata fata kawai shikenan bai damu da gabar ta wanku ko bata wanku ba to wannan bai dace da sunna ba kuma bai wanki na farin lawa sannan kamar da kuka sani hannu yana farawa ne daga ina na yana farawa daga yatsu dan haka bangaren tafin hannu ana ce masa hannu tsintsiyar hannu ana ce mata hannu dantse ana ce masa hannu to tunda waɗannan yankuna na hannu ana ce musu hannu to yayin da aka saki sunan hannu to duka sun shiga idan aka ce hannu har sai idan wani dalili ya yanki ya bambanta kamar yadda Allah ta'ala ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma da barawo da barauniya ku yanke hannayensu kaga ina za a yanke kaga sai ya zama tun daga kafada za a cire hannu gaba daya amma sai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta nuna iya tafin hannu ake nufi iya tafin iya wuyan hannu ake yankewa to kaga wannan in ba wani dalili ya zo shi ya bambanta ba to da duza a kwashe hannun haka da Allah ta'ala ya ce wa aydiyakum ilal marafiqi da hannayenku zuwa gwiwar hannu aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna mana ashe ba wai har zuwa hamata bane ba har zuwa gabar hamata bane a iya wato gwiwar hannu abin ake nufi ko alqur'anin da kansa kai ya nuna ko ilal marafiqi wanda wannan ya nuna cewa kenan hannu ba iya nan ya tsaya ba tunda aka ce ila kaza zuwa kaza to kenan ba iya nan ya tsaya ba to haka ne to yanzu in mun dauki wannan da aka ce ku wanke hannayenku sai aka fadi iyaka mun ji hannu ya tafi har zuwa kafada to anan sai aka fadi iyaka ta sama ba a datse ta kasa ba jama'a an fahimta to idan ku haka ne kenan mutum zai wanke hannunsa ne tun daga yatsu tunda ba iyaka ta kasa ba duk wanda ya zo wanke hannu sai ya dauka daga gwiwar hannu daga wuyan hannu a tunaninsa shine ai da yazo fara alwala ya wanke wannan wurin sau uku tunda ya wanke wannan wurin sau uku yanzu yazo wankewa zai dauka ne kawai daga wuyan hannu zuwa tsugunma to bai yi ba saboda ai wankin da yayi na farko ba wankin farali bane wanki ne na sunna ba na farilla ba yanzu kuma wankin da zai yi na farilla ne da haka bai yi wankin farilla a wannan wurin ba kuma ayar tashi ambaton wanke hannu hannu kawai tace sai ta iyaka a sama bata iyaka a kasa ba kenan da ka dauko shi daga farkon sa har sai ka je wannan iyakar da aya ta faɗa an fahimta Allahu a'lam sannan mutum wajen wanke hannun nan ya tabbatar da cewa ya zagaye da ruwa a hannunsa mutane su daina sakaci wannan ya ɗebi ruwa sai ya haka kawai in ya ɗebe shi har wani style ake fa in ya ɗebe shi sai kawai ya haka sai ya daga hannun kawai sama sai ruwan sai ya biyo kawai sai ya shafa hannunsa sai zaka daga sai shafa yana taɗi yana taɗi yana yi wallahi shikenan kuma in ya haka nan da haka zai tashi ba shi da tabbacin wurin da ake bukatar yanku yawon ku ko bai wanku ba a'a kawai bis al'ada ko sai akwai masu bautar Allah akan al'ada alwalar kanta akwai wanda in ya zauna har yayi ta gama bai san ma me yake yi ba kawai saboda ya saba yi ne ya kware to shi sai ta yin ta kawai baya la'akari da cewa yanzu yana gaba kaza ne yanzu yana waje kaza ne yanzu yana waje kaza ne ya kamata ya biyo kowanne wuri haƙƙin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa gani yayi kafar wani yayi alwala sai ya ga dunduniyar sa babu ruwa yace wailul lil aqab minan nar yace bonan waɗannan digadigan na wuta gashi nan ba a cika musu alwala ba mutane su kiyaye wannan farali na hudu masfur ra'si shafar kai kai shine da kai da kuka sani shi ma yana farawa daga matsalar gashi ta goshi matsalar gashi na al'ada kamar yadda muka fada sannan yana karewa a ina a ƙarshen keya wanda gashi zarce masa ya hawo masa wuya to shi ba za a ce kansa ya tafi wuya ba kai yana karewa ne daga keya ta kai daga nan kai yake karewa sannan hakan nan ta gefe abin da ya dauka ya hada da ya dauko wannan zagayen gashin ko ya zagayen gashin nan ya tafi ya hada da kunnuwa duka wannan kai ne har kunnuwa ma kai ne shi zan sanar maka al-udunani min ar-ra's kunnuwa suna tare da kai to a shafar kai mutum zai shafar kai ne da hannaye guda biyu haka sunna ta karanta cikin hadisin Abu Huraira Manzo Allah sallama ya shafa kansa da hannaye guda biyu kuma ya fara min muqaddamir ras daga magabacin kai hatta zahaba bihi ma ila qafahu sai da ya tafi da su har zuwa kiyarsa thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu sannan ya dawo da su gurin da ya fara haka sunnar shafar kai hannaye biyu ne shafawa ake ba wankewa ake ba hannaye biyu ne idan an ɗebi ruwa an damsa sa su da ruwa to sai a sake ruwa in an sake shi ma'ana ya zube bayan an damsa su hannaye sai a dora su duka guda biyu aka yatsu duka suna tafe aka tafin hannu yana tafe a gefenka haka za a shafa kayin sai an je har kiya sannan sai a dawo wani wuri da hannu bai taba ba aka wannan babu laifi in za a duba shi ma za a ga dan kadan ne ba sai mutum yayi ta haka akan sa yayi ta dagula ba wannan zaka daga ganin dole haka ne in ya ɗebi ruwan sai kawai ya hautsina hannayensa haka wannan ba haka ake shafar kai ba yadda muka yi bayanin shafar kai shine yadda Abu Hurairah ya gaya mana irin alwalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sanya hannaye a kai su a dawo da su afwan Abdullah ibn Zaid ba Abu Hurairah ba Abdullah ibn Zaid da haka a sanya hannaye a kai su a dawo da su duk da cewa a malikiya suka ce tafiya da shafar kai shine farilla dawowa da shi sunna ne kuma da zai zo man nan gaba to amma babu dalili akan wannan Allah ta'ala yake ku shafar kai manzo sallallahu alaihi wasallam da zai kwatanta mana ya za a yi ba a taba ganin ya shafa bai dawo ba duk san da ya shafa zai dawo da shi ta yaya muka gane tafiya daban dawowa daban shafar kai shine tafiya da dawowa duka don haka mutum inda ya shafa kai haka ne shafar kai yake sannan a farfarali na biyar ghaslur rijlai wanke kafafu guda biyu wanke kafafu guda biyu ilal ku'aini zuwa ilal ka'baini kai ko ilal ka'baini zuwa wato idon sawu guda biyu ko wace kafa da a wanke ta zuwa idanuwan sawu guda biyu shi kuma idon sawu ko idon kafa waɗansu kasusuwa ne da suka bulluko a daidai kan gabar da ta raba kauri da tafin kafa kowa ya san su to su ma maganar da muka yi akan mirfakai ne su irin wannan magana ce a kansu. Mana mai wanke hannu kamar yadda mai wanke hannu zai shigar da mirfaqaini a cikin wanke hannu, haka mai wanke kafa ma zai shigar da waɗannan idon sawu a cikin wankewa. Kaddan an ce masa zuwa idon sawu, kawai sai ya bar shi zuwa idon sawu, ba zai wanke idon sawu ba, idon sawu ma yana shiga cikin wankewa. Kamar yadda aka gani a siffar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan kafa ta hada samanta da kasanta da kuma kan yatsu da dunduniya. Mutum ya tabbatar da cewa wannan wurin ya wanku gaba daya, wanda kafar shi take da lunguna mai tsanani na yatsu, to zai biyar da ruwa duka har cikin yatsu. Wadda kafar shi take da nan ma tattara ta ƙasa, to zai tabbatar da ya shigar da ruwa cikin wannan tattara. Wadda kafar shi take da abinan faso, to zai tabbatar da cewa ruwa ya jika, saboda kar tunda wuri ne da ya riga ya yi ƙarfi ya mutu, to ba lallai ne ruwa ya zama ya ratsa wajen yadda ya kamata ba. Ba a ce sai ruwa ya shiga cikin fasansa ya ratsa cikin namansa ba, wani ai ba baya da gaskiya wani ka tilasta mutum wankewa, amma da ya zama na ruwa ya jika wajen ya wanke shi. Abu na farale na shida, addalku, cudawa. Cudawa shine imrarul yadi alal ma, shine biyar da hannu akan ruwa. Idan mutum ya sa ruwa to ya dora hannunsa ya bi, wannan shine addalku. Wai malikiya suna ganin idan mutum ya sa ruwa a jikinsa bai bi da hannu ba, to alwalar shi ba ta yi ba, saboda suna ganin rashin bi da hannu zai hana ruwa ya bi fata ya ratsa ta har da matawanku. Wannan kuma gaskiya ne, musamman fata irin ta mata bakaken fata lokacin dari. In ka sa mata ruwa, ruwan sai ya bi ta kai kawai gangara, sai ka ga ya bar maka fari kawai, kuma ya bi ta wajen fa, kaga sai ka sa hannu ka dirza. Amma wannan irin addalku a malikiya ne, waɗansu mazhabobin ba su da shi. Kusa lokacin da muka yi makaranta da mutane iri-iri, za ka ga abubuwa kala-kala, wani ɗan hambaliya ne, wani ɗan hanafiya ne, wani ɗan shafi'iya ne, kai ɗan malikiya ne, ma'ana wuraren da kuka fito. Haka kowa ga yadda ya saba yake yin nasa yadda. Haka akwai waɗanda za ka gan sun zo alwala kam a famfo, kawai sun zo wanke hannu, kawai hannun suke sawa a bakin famfon, sai haka kawai in sun yi gaba da shi sai su dawo da shi. Na hagun ma sai su gaba da shi su dawo da shi, kafa kawai su saka ta, su kada ta a bakin a famfon, su kada masa a ruwa ya jika ta, shikenan sai su sa takalmi, ba sa dora hannu su bi su shafa, saboda su cudawa ba farilla bane. Amma mu a malikiya cudawa farilla ne, kuma hakan shine yafi dacewa da nassin hadisi, hadisin Abdullah ibn Zaid wadda Ibn Khuzaima ya fitar, yace Annabi sallama utiya bi thuluthai muddin, an zo mashi da biyu bisa uku na mudu, faja'ala yadluku dhira'aihi, sai ya kama wato ciccuda zira'insa. Nan Annabi sallama kenan yana dora hannunsa ya bi kan ruwa bayan ya zuba. Na ƙarshe na bakwai, alfauru. Alfauru shine gaggautawa. Gaggautawa me ake fahimtar gaggautawa? Gaggautawa abin da yake nufi shine ya zama babu jinkiri tsakanin wanki da wanki, babu jinkiri. Idan mutum ya wanke fiska, to sai me? Sai hannu ko? To kar a samu tazara tsakanin wanke fiska da wanke hannu. Yana gama wanke fiska kawai shiga hannu, kar ya wanke fiska kuma ya tsaya taɗi ya ce ha ba, to ai baka sani ba, sai ya shiga wata chapta daban, sai can yayi sai a ce alwala kake ba, sai ya ce ai, sai ya ɗauko kuma sai ya ci gaba da hannu. A'a, bai yi alfauru ba. Alfauru shine yi da gaggawa, shi da gaggawa nan kuma ba ana nufin mutum ya dinga yi kaman kansa zai tsinke ba patal 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 an ce ai da gaggawa dan da can haka muke daukan gaggawar mu malamai aka suke fassara mana gaggautawa sai muka dauka mutum yayi ta sauri ba haka bane abin da yake nufi gaggautawa shine da kai wannan ka shiga na gaban sa kar ka tsaya suku suku in kai wannan ka shiga na gaban sa kar ka tsaya suku suku wannan shine na bakwai sai dai a wata mazhabar maimakon su sanya cudawan can sai suka sanya at-tartibu jerantawa suka ce jerantawa ma farillah jerantawa kuma shine kai alwala a jere irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan ka wanke fiska to sai kai hannu idan kai hannu sai ka shafa kai idan ka shafa kai sai ka wanke kunne ai wanke kafa yadda suke nan a haka zaka jera su to me bambancin su da gaggautawa suna da bambanci shi jerantawa sai kai fiska sannan kai hannu sai kai hannu sannan ka shafi kai sai ka shafi kai sannan kai kafa wannan shine jerawa ba za ka yi fiska ba za ka yi hannu sannan ka dawo kai fiska ba ko kuma kai kafa sannan ka shafi kai in kai haka baka jera ba wannan shine jerantawa sai kai wannan sannan kai wannan shi kuma gaggautawa da zaran kai wannan to kai na gaban sa an bambanta wannan shine bambancin da ke tsakaninsu to wannan jerantawa duk da malikiya ba su dauke shi farilla ba amma yana cikin farillai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kaga nan Allah ya jero su guda biyar faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum guda hudu kai afwan ya jero su guda hudu to wadannan guda hudu yadda Allah ya jero su haka da a jera su ko manzon sallama ba a taba gani inji malamai suka ce ba a taba ganin yayi alwala ya bata wannan tsarin ba tunda ko shine mai karantar da yaya za a yi kuma ba a taba ganin wani tsari ba wannan ba wannan ya nuna haka ne dole za a yi hadisin da aka rawaito cewa ta rana ya fara alwala ta kafa yayo sama wannan hadisi bai inganta ba bai tabbata ba da haka jerantawa yana daga cikin farillai kamar yadda zai zo mana a cikin karatu malikiya sun yi cikin sunnoni Allahu a'lam wannan shine karshen farillan alwala guda bakwai kamar yadda yake a malikiya amma muka kara jerantawa guda takwas kenan kamar yadda yake shine abinda ya tabbata kuma yafi karfi Allahu ta'ala a'lam abinda muka yi daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in